Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Asabar 16 ga watan Yuni shekara ta 2018. Da fatan ana ci gaba da yin bukukuwan sallah lami lafiya. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan jefa jagoran yakin neman zaben su kurkuku, inda ya ce ba a kyauta ba ko kadan. Sabon Prime Minister Ethiopia da shugaban kasar Somalia sun amince za su karfafa dangantakarsu da kuma hada hannu da kungiyar hadin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsaloli da suke fuskanta a nahiyar. Kana ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar gargadi ga matafiya Rasha da sake tunani sabili da barazanar yuwar ayyukan ta'addanci.
To kana labarin kenan aka ji. Cikin shirin zamu leka kudancin Najeriya domin jin yadda musulmai suka gudanar da bikin sallah. Haka kuma za mu ji cewa shugaban kasar Kenya ya buɗe wani sabon salon yaƙi da satar kuɗaɗen gwamnati a ƙasarsa. Haka kuma Ibrahim Almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu saƙonni da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
To masu saurare, barka da sallah. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An jefa tsohon jagoran kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump, Paul Manafort, gidan yari jiya Juma'a, bayan da wani kwamitin masu tai alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya ya same shi da laifin kokarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan beli. Manafort, ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin makaraban Trump da aka jefa kurkuku, an same shi da laifi a makon jiya wasu sabbin tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurguntar da tsarin shari'a, wanda ke da nasaba da yunƙurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu guda biyu da aka sa sunayensu. Da yake magana da manema labarai a Harabar Fada White House, ya shugaba Trump ya ce abin da ake yi wa Manafort bai dace ba.
They went back 12 years to get things that he did 12 years ago. You know, Paul Manafort worked for me for a very short period of time.
Sun koma shekaru 12 da suka shige suna neman abin da aka aikata shekaru 12 da suka shige. Paul Manafort ya yi mani aiki na kankanan lokaci ne. Ya yi wa Ronald Reagan aiki, ya yi wa Bob Dole aiki, ya yi wa John McCain aiki, ya yi wa 'yan jam'iyyar Democrat da dama aiki, ya yi min aiki na tsawon watanni 49 ko makamancin haka ne, ɗan ƙanƙanan lokaci. Raina ya ɓaci matuƙa da waɗansu mutane domin suna binciken abin da ya aikata shekaru 12 da suka shige. Wannan ba daidai ba ne. Manafort dai ya faɗa jiya Juma'a cewa bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumcen biyu. To amma wata alƙalin kotun tarayya mai suna Amy Berman Jackson, wadda ta yi nuni da zarge-zargen ƙoƙarin karkatar da ra'ayin shaidu, ta bayar da umarnin a tsare shi a gidan yari har sai lokacin da za a yi masa shari'a watan Satumba, wanda hakan ya zo daidai da buƙatar mai shari'a na musamman Robert Mueller da neman a soki bailin da aka ba Manafort. Sabon Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed da shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sun amince yau Asabar su karfafa dangantakarsu da kuma hada hannu da kungiyar hadin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar. Bayan tattaunawarsu yau Asabar a Mogadishu, shugabannin sun faɗa a wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diplomasiya da kuma na cinikayya tsakaninsu, da ya haɗa da buɗe ofishin diplomasiya da kuma kauda dukkan shingayen cinikayya da na tattalin arziki. Shugabannin sun maida hankali kan ci gaban tattalin arziki da kuma zuba jari da nufin samar da kyakkyawar makoma ga al'ummarsu da ƙasashen yankin ƙuri'ar arewa maso gabashin Afirka da kuma nahiyar Afirka baki ɗaya. Ahmed shine shugaban kasa Habasha na biyu da ya taba kai ziyara Somalia a shekara ta 2007. Tsohon prime minister kasar Ethiopia Mele Zenawi ya kai ziyara Mogadishu bayan da sojoji suka taimaka wa gwamnatin Somalia ta hambara mulkin kungiyar kotunan Islama da ta mallaki ikon babban birnin kasar na dan lokaci. Kasar Habasha tana da sama da dakaru 4,200 da ke aiki karkashin shirin wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayya Afirka a Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 50, al'amarin da ya ƙara tsananta takaddama cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a, Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwarar Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu kunshe da fasahohin masana'antu da dama. Wannan harajin na da muhimmanci wajen tsaida satar kayan fasaha daga Amurka zuwa China, wanda hakan zai ƙara ayyukan yi da ake yi a Amurka, a cewar Trump a wata takardar bayani da fadar White House ta Amurka ta gabatar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar China Xinhua ya ambaci ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar China yana faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta ƙaddamar da yaƙi a fagen cinikayya. Ya ƙara da cewa za mu ɗau matakan ƙara haraji kwatankwacin hakan ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arziki da cinikayya ya wargaje. Ƙasar China ta tattara jerin kayayyakin da ake sarrafawa Amurka na dala biliyan 50 da za su fuskanci ƙarin haraji, da suka haɗa da kayayyakin ayyukan noma da ake gani za su cutar da waɗanda suka zaɓi Trump da galibinsu suke zaune a yankunan karkara. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga matafiya Rasha da su sake tunani sabili da barazanar ayyukan ta'addanci. An fitar da sanarwar ne a yau Asabar yayin da Rasha ke masaukin bakin gasar cin kofi ta duniya a birane 11 na ƙasar. Sanarwar ma'aikatar ta ce manyan ayyukan ƙasa da ƙasa kamar gasar cin kofin duniya suna ɗaukar hankalin 'yan ta'adda. Bisa ga sanarwar, 'yan ta'adda sukan yi ƙoƙarin kai hari a inda ake gudanar da ayyuka kamar filayen wasa da wuraren da 'yan kallo ke zama da wuraren ayyukan yawon buɗe ido da tashoshin sufuri da kuma sauran wuraren da jama'a ke taruwa. Sanarwar ta ce 'yan ta'adda suna iya kai hari kwatsam tare ba sani ba sabo da barazanar kai harin bom a wuraren jama'a ke taruwa.
To, labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da shagulgulan bikin ƙaramar sallah, wakilin muryar Amurka Alphonsus Okrugwe ya duba mana yadda musulmai suka gudanar da bikin sallah a birnin Owerri.
Mazi Ahmed Mwakamma, wani ɗan kabilar Igbo ne kuma musulmi, ya yi takaitaccen bayani kan yadda bikin ƙaramar sallah.
I'm so happy today is Eid al-Fitr. This Eid al-Fitr is a celebration among the Muslim community.
Ya ce ina cike da farin ciki da cewa yau ranar ƙaramar sallah ce, kuma ranar biki ne ga al'ummar musulmi. Da aka idar da sallar ne, wasu musulmai mazaunan birnin Owerri suka bayyana farin cikinsu suna mai cewa.
Sunana Alhaji Abdullahi Dikko Ajara, ni ne chairman yace Allah Imosed Captain. Abin da zan ce a cikin wannan albarkacin ranar sallah na yau, mai murna da aka yi sallah bai guda, kuma ina cewa Allah shi maimaita muna, Allah shi ba da zaman lafiya a Najeriya da duniya gaba daya, Allah shi haɗa kan mutanen Najeriya.
Sunana Ibrahim Abdullahi, muna murna da Allah guda muna wannan bahiya ta ƙaramar sallah da ranar Juma'a. Sannan kuma ina muna addu'a ga sauran jama'a da ƙasa gaba ɗaya, Allah ba mu lahiya da zaman lahiya. Sannan kuma ina yi ma shugabanninmu addu'a, Allah shi ba su lahiya da zaman lahiya.
Sunana Ahmadu Abdullahi daga Nasarawa State University Kefi. Ni kofa ne, Allah wannan sallah da muka yi mun gode ma Allah, kuma gaskiya na ji daɗin Imo State ƙwarai da gaske, saboda gaskiya ban taba ganin wurin da na samu farin ciki sosai a sallah kamar wannan jiha. Kuma mun gode ma Allah da Allah ya nuna mana wannan sallah lafiya, kuma Allah ya sake nuna mana wannan bai da lafiya haka.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Nigeria kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Nigeria uwa daya uba daya, kada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junan mu. Mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya. Nigeria don uwa Nigeria, a ku ina Nigeria mu zauna lafiya. Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya. Mu bar kabilanci da bambanci, Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya.
To wannan haka yake a gaida Alfonso Okurigwe. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya karfafa yakin da yake na cin hanci da rashawa ta hanyar sanar da cewa za a bincike dukkan ma'aikatan gwamnati don gano hanyoyin da suke samun kudaden su. Wannan sanarwa dai ta biyo bayan wata almundaha ne ta girgiza kasar, inda aka gano cewa miliyoyin dalolin Amurka sun bace a wasu ma'aikatan gwamnati da ake alakantawa da wasu jami'an gwamnati. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Ra'il Ambo daga birnin Nairobi. Shugaba Uhuru Kenyatta ya bayyana kansa a matsayin shugaba na farko da zai miƙa kansa a bincike shi kan duk wani abu da ya mallaka a ƙoƙarin gano gurɓatattun jami'an gwamnati. Yana mai cewa irin wannan bincike shi ne zai iya shawo kan ɓarnatar da dukiyar gwamnati da ake yi. Ya ce za a nemi dukkan ma'aikatan gwamnati su bayyana yadda suka samu dukiyoyinsu domin gano ɓarayin gwamnati.
Yoyo tunakuona haya bas, hii nyumba, pesa, hii mshahara ndio hii.
Ya ce dole ka gaya mana wannan gidanka ne kuma ga ainihin albashinka. Ta wace hanya ka samu kuɗin da ka iya sayan wannan gida? Wannan motar ka ce ta ina ka samu kuɗin sayanta? Kuma kar mutum ya sa sunan matarsa ko ƴaƴansa a dukiyoyinsa domin za mu gano cewa naka ne. Dole mutum ya bayyana inda ya samu dukiyarsa, kuma ni za a fara yiwa wannan bincike. A watan da ya gabata an bankaɗo almundahana masu yawa da ta haɗa da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatu masu yawa. Almundahanar da aka bankaɗo ta kwarmata ɓarayin gwamnati da suka sace ɗaruruwan miliyoyin dalar Amurka. Ya zuwa yanzu dai an kama jami'an gwamnati sama da 40, ciki har da wasu 'yan kasuwa. Kenyatta ya ci gaba da nuna damuwarsa kan sace kuɗaɗen gwamnati da ake wanda ya wuce misali tun farkon hawansa kan karagar mulki tun a shekarar 2013.
Mambo ya watu kuiba mali ya Wakenya.
Ya ce batun satar dukiyar al'ummar 'yan Kenya na rantsi da Allah ta zo ƙarshe. Shugaban ƙasar ya ce wannan bincike da za a gudanar wani mataki ne ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka na kawo ƙarshen satar kuɗaɗen gwamnati. A farkon makon nan ne shugaba Kenyatta ya bayar da umarnin cewa dukkan ma'aikatan gwamnati su bayar da cikakken bayani kan yadda suke sarrafa kuɗaɗen ma'aikatan daga 1 ga watan Yuli na wannan shekarar.
Ya kwamba kama ni hii barabara ambayo inajengwa hii.
Yace alal misali idan aka gina wata hanya muna son sanin cewa waye ya samu kwangilar, kuma nawa ne kuɗaɗen kwangilar, waye ya zo na biyu da na uku a neman kwangilar, me yasa aka baiwa mutum na farko kwangilar. Dukkan waɗannan tambayoyi muna son jin amsar su. Al'ummar Kenya suna buƙatar su sani. Ranar 1 ga watan Yuni, shugaba Kenyatta ya bayar da umarnin sake tantance dukkan shugabannin da ke kula da harkokin kuɗaɗe. Ya kuma ce tantancewar za ta haɗa da yin amfani da na'urar gane idan mutum ya yi ƙarya, domin a tabbatar da gaskiyarsa. Kenya dai ta samu maki 28 cikin 100 a rahoton kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa na Transparency International a wannan shekara.
To madalla fasarar rahoton Ra'il Amba kenan daga birnin Nairobi. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amerika, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji ansar tambayar Yahuza dan Kani daga Bauchi kan kasafin kuɗi, da kuma ta Yakubu Husaini daga Gombe kan yakin nan na babatu ko kuluwa da turanci. To bari mu fara da ansar tambayar Yahuza dan Kani kan ma'ana da kuma fasalin kasafin kuɗi da kasashe kan yi shekara-shekara. Idan Malam Yahuza na saurare, to ga wani masanin tattalin arziki a Najeriya, Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye, da ansar ka.
Bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara, gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Wato wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Kasafin kuɗi, gwamnati takan fitar da abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Sannan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati, wanda shi ne muke tambaya. Akwai fannin da ya shafi cigaba, abubuwan da za su kawo cigaba a cikin ƙasa. Kuna samu ku sani cewa fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasafin kuɗi, ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba, za a gudanar da ita, to dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum. Wato, sukan faru ne kusan kowace shekara, an saba da yin su. Saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata, albashinsu, kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi, tarurruka da kuma kayan aiki da za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba, amma wanda suka bar aiki a baya wanda ake kira pension. Dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Ina fata ku suna ganewa. Al'amura da suka shafi cigaban ƙasa, ba su ɗayan fanni kenan, su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo cigaba a cikin ƙasa. Misali, kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine, ko dai a ce na makarantu, ko na asibitoci, ko na hanyoyi a cikin ƙasa, ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato, akan kira su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kai idan aka yi hanyoyi, kaga za a ɗauki shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage, ko kuma an ce an sai ma jiragen sama na gwamnati ne. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati, da waɗannan su ake kira na cigaba. Amma wancan na gudanarwa, wato, sukan faru ne a kowace shekara, kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne. A lallai a ce za a faru da wannan kashe-kashen ruwa zuwa.
Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum, daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su ke? Sannan in ana hasashen za a same su ne, ya za a same su?
Ina son sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe. Abinda ake hasashen zai shigo, da kuma abinda ake hasashen za a kashe. Ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani, da kuma al'amuran ci gaba na gwamnati, To dan haka ba wai kudin aka tara kasa kana aka ce bari ai kasafin kudin ba a hasashe ne ake nace ga abin da zai shigo ga kuma yadda za a kashe su to yawanci kudaden gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati bata wuce haraji ba in ka dubi yawancin kasashen duniya haraji shi ne hanya babba da gwamnati ke samun kudin gudanarwa sai kuma idan kasar a ce Allah ba albarkatun kasa musamman kamar kasar Najeriya kaga muna da mai gwamnati takan fitar da mai ta tace shi ta kuma sayar ga yan kasa da kuma kasashe makwabta wannan ma hanya ce da ake samu amma sai babbar magana haraji
To sai kuma ansar tambayar Malam Yakubu Husaini kan yakin cacar baka da wai ake ganin na iya saki faruwa tsakanin Amurka da Rasha. Idan Malam Yakubu Husaini na saurare, ga dai abin da ya sauƙaƙa kan ma'ana da kuma yanayin yakin na cacar baka. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin cacar baka yaki ne da ake yi da baki. Wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi ga dangadan. A takaice dai yaƙin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani ɓangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yaƙin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa. Wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka. To amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa musamman ma wanda bai yi boko ba. Yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa-kaffa da yaƙi, ko don ana tsoron juna, ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri tafi ribar da za a ci, ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma hada da rige-rigen kere-keren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yaƙin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafi ne da ƙawayenta. Sauran kasashen da suka ki shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su ‘yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Korea ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yaƙin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na iƙirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na cacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu makon gobe don ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko Ayo ya fara da sallama ne inda yace murya Amurka dan Allah ku isar min da wannan wasiƙa ta mai muhimmancin gaske ta sakon barka da karamar sallah ga daukacin al'umma musulman duniya baki daya da fatan jama'a za a gudanar da shagulgulan ta lafiya Allah ya karbi dukkan ayyukan da muka gudanar ya sa mu ga tabaddin barada amin summa amin sako daga Ishun Dila Faki sai kuma sakonmu na gaba dake cewa dan Allah ku bani dama domin na taya ma'aikatanku maza da matanku da masu sauraronku na kusa da na nesa murnar bukukuwan sallah karama da fatan Allah ya amsa mana dukkan bukatunmu daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya maimaita mana tabaddin badar lafiya sako daga Malam Husaini Dango ta Karasuwa angon Aisha babban Humaira daga jahar Yobe sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajaw yace Super Eagle Allah ya ba ku sa'a a wasanku na yau da Croatia ku ci su koda hudu da banza ne domin dai naka shine naka saboda haka muna fatan alheri wato muna alfahari da ku shi ma sakonmu na gaba cewa ina kira ga ƴan wasan Super Eagle da su dauki karawar da za su yi da takwarorin su na Croatia tamkar karawar ƙarshe da za su buga idan suka samu nasara sako daga Hajiya Gambu Mamman Gusau Zaria Sakonmu na gaba shi ma da sallama ya fara inda yace biyoyi Hausa dan Allah da fatan kun yi bukukuwan karamar sallah wato da fatan kun yi bukukuwan karamar sallah Allah ya kar lafiya Allah ya karba mana ibadunmu amin summa amin sai kuma sakon gaba shi ma dake cewa muna yi wa daukacin musulman duniya barka da sallah da fatan Allah ya karbi ibadunmu Allah ya maimaita mana sako daga Bahari Hayya Nguru sakonmu na gaba cewa Surana Usaina Abba Dambam yace tare da Muhammad Musa Dambam jahar Bauchi muke isar da sakon gaisuwar barka da sallah zuwa ga al'umman musulman duniya Allah ya maimaita mana ya nuna mana tabaddin badar lafiya amin summa amin to kadan daga cikin sakon da muka samu damar kawo muku sai a cigaba da aikomu mun kuma za mu cigaba da karanto su da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
musulmi a duk fadin duniya suna cigaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah wadda ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadan wadannan hidindimin na ibada dai su ne cikamakon ayyukan Ramadan lokacin da musulmi kan yi azumi tun daga asuba zuwa faduwar rana a tsawon watan na Ramadan dama ranar 1 ga watan na 10 a kalandar musulunci wato Shawwal ita ce karamar sallah a ƙasar Afghanistan shugaba Muhammad Ashraf Ghani jiya Juma'a yayi tayin tsagaita wuta na kwanaki 3 da kungiyar Taliban a wani jawabi ga ƙasar na jaddada ranar sallah wa'adin tsagaita wutar dai zai kai zuwa gobe Lahadi ko da yake yana so wa'adin ya fi haka tsawo an jefa tsohon jagoran kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump Paul Manafort gidan yari jiya Juma'a bayan da wani kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya ya same shi da laifin kokarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan beli Manafort dan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin mukarraban Trump da aka jefa kurkuku an same shi ne da laifi a makon jiya wasu sabbin tuhumance tuhumce biyu na kokarin hana shari'a ta aikin ta
to madalla kafin mu sallama muna mika sakon ta aziyar mu ga mai martaba sarkin gumel Alhaji Ahmad Muhammad Sani da dukkan hakimai da iyalai na rashin mai girma Alhaji Abubakar Bala Muhammad dan darman gumel Hakimin Nasarawa Allah ya ji kansa ya gafarta masa idan kuma ta mu ta zo ya sa mu cika da imani. A nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdul
da ta gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga zanga. Misal fil hashin gumul ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9 da rabi na dare a gwan Najeriya da Niger karfe 8 da rabi a gogon Ghana
barka da sallah
barka da sallah assalamu alaikum